Daga murya Amurka a Washington DC. Masu sauraron mu assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci da fatan an yi hutun ƙarshen mako lafiya. Shirin yau da gobe ne kuke saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Akan mitoci 25.31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Jamhuriyar Nijar da suka hada da Radio Amfani da Sarauniya da kuma Niya. A can kuma sai kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio. Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya ziyartar shafukan mu na yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Sunana Zahra Aminu Fage. A yau Litinin 4 ga watan Nuwamba na shekarar 2024. Shirin yau da gobe zai karkata akalar shi akan shirye-shiryen zaben shugaban ƙasa a nan Amurka wanda za a gudanar a gobe. Wakiliyarmu a Najeriya Ruqayyah Basha ta jiyo mana ra'ayoyin mata akan zaben. Sai a gyara zama a kasance tare da shirin yau da gobe.
Masu sauraron mu barkanku da warhaka, barkanku da sake kasancewa da ku a cikin shirin yau da gobe. Shirin yau da gobe kamar yadda kuka sani shiri ne dake tattauna akan zamantakewar rayuwar mu ta yau da kullum. A yau shirin zai mai da hankali ne akan zaben Amerika, ganin cewa a gobe ne Amurkawa za su fito kada ƙuri'a domin zaben sabon shugaban ƙasa karo na 47. Za a kara ne tsakanin mataimakin shugaban ƙasa Kamala Harris da kuma tsohon shugaban ƙasa Donald Trump, inda za mu ji ra'ayoyin 'yan Najeriya musamman ma mata game da wannan zaɓe na Amerika. Sannan abokan aiki daga Washington DC za su yi mana ƙarin bayani kan yadda ake gudanar da zaɓen na Amerika. Kana idan da lokaci za mu taɓo fagen ƙwalama domin ƙayatar da ku masu sauraronmu. Sai ku biyo mu don jin yadda shirin namu zai kasance tare da ni Ruqayyah Basha. Ya sunan bakin namu na yau.
Assalamu alaikum, sunana Dr. Hawwa Babura.
Sunana Umma Abdullahi Kizo.
To a Hajiya Umma, idan na fara da ke, ganin cewa Najeriya ƙasa ce dake kwaikwayon tsarin demokradiyyar Amerika, kashi gobe za a gudanar da zaben Amurka tsakanin tsohon shugaban ƙasa Donald Trump da kuma wato mataimakin shugaban ƙasa Kamala Harris. A matsayinki na mace ƴar Najeriya, ya kike ganin wannan siyasa da za a gwabza tsakanin Kamala Harris da kuma wato Donald Trump?
Assalamu alaikum wa rahmatullahi Ruqayyah. Thank you very much for having me. Am maganar yadda nake kallon tafiyar tsarin zaben Amurka tsakanin mataimakin shugaban ƙasa Kamala Harris da kuma shi shugaban ƙasa Trump, ina ganin wani yanayi ne ya zo wanda ba irin wancan karan da Trump suka buga kwanci da shi da Hillary ba. Shi wannan karan wani lokaci ne da ya zo cewa ita Kamala ta riga ta hau doron nasarar da suke ganin sun samu ne da ita da shugaban kasanta na yanzu, kuma kama wata dama ce da su suke ganin a bisa abin da suka yi za su samu dama ci gaba da abin da suka fara. To, kuma dai game da yadda duniya yanzu ta juya cewa mu mata mu ake damawa da mu, misali duk ƙasar da ya zamanto ta saka ci gaban mata a gaba a demokaradiyyar yankin misali Western World, kamar ita ce demokaradiyya da ta ci gaba, kuma ko mu ma a ɓangaren mu nan muna kamanceceniya da irin wannan ra'ayi. To, amma nasarar Kamala za ta zamanto kamar ta jingina ne da wannan juyin yanayin tafi da al'amuran yau da gobe na kasancewar bawa mata dama, ko kuma na bawa mata misali barinsu su toye wainar kansu. To, ina ganin cewa nasarar ta tana tafe ne a haka, saboda za ku ga duk ƙungiyoyin duniya da suke suna goya harka ta mata da kuma sabuwar yanayin siyasar duniya baya, to zana suna goyon bayan Kamala, da kuma irin mutane da suke da wannan ra'ayi na auren jinsi da abubuwa, ana gani ita Kamala wannan shine abin da suka tsaya akai, kuma wannan magana ce ta ƴancin ɗan adam. To, shine abin da ni nake ganin ya danganta da nasararta. Saboda shi kuma shugaba Trump, in kuka duba gaba ɗaya yadda tun farko ma siyasar shi ta faru, shi shugaba Trump duk wanda ya san suwaye ƴan Amurka, suwaye misali iyayen Amurka, su zaben da aka yi nuna nasarar shi ta nuna cewa fa abubuwa da hukunce-hukuncen da yake zartarwa su ne fa hukunce-hukuncen da suke nuna tartibiyar, ko in ce real color, the real fuskar ƴan Amurka na gaskiya. To, ni dai gaskiya ina ganin cewa dukkaninsu kowa yana da babban dalilai da zai iya zamanto cewa ya samu nasara, kuma dalilai na su ne suka danganta da waɗannan kamar wannan maganganu da na faɗi, manyan wannan ƙudurori guda biyu da na faɗi da suka sa a gaba, kowanne cikin su kamfen ɗin shi ya danganta ne da waɗannan abubuwa guda, kowanne nashi da inda ya sa a gaba.
To, Dr. Hawwa, a matsayinki na 'yar Najeriya kuma mazauniyar Amerika, ya kike ganin wannan karawa da za a yi a tsakanin mataimakin shugaban ƙasa Kamala Harris da shi tsohon shugaban ƙasa Donald Trump? Ya kike ganin wannan siyasa za ta kaya ganin cewa an tafka muhawara masu zafi a tsakanin su 'yan takarar?
To, fagamunan tafe, wannan zaɓe ne wanda zai zamanto wato zai bar tarihi a duniya. Ko da ma a ce Kamala Harris ba ta ci ba, ta riga ta kafa tarihi, amma mu dai muna da yaƙini da kuma alamu sosai ga cewar za ta lashe zaben nan. Na farko, saboda mata da yawa gaskiya suna bin bayanta, ko da yake mata ma dai ba majority ba, minority ne, but akan karin haka akwai immigrants da suke bin bayanta. Akwai dai dalilai da yawa da ta samu nasara, sannan gashi campaign ɗinta akwai kuɗi, nan da nan zaki ga campaign ɗinta ya tara millions, kuma shi attajirin da ake gani campaign ɗinsa ba isasshen kuɗi gare shi ba, a yanda dai muke gani. Ina nan ina samun up to date wato bayanai daga email ne, daga messages ne, daga social media ne, duk mun yi signing, muna sanin me ake ciki. Kamala Harris tana da wato abubuwa wanda za su zame mata mahimmanci wajen tallafa mata ga abinda ya tsokane musu ido su duka biyu. Abinda ya tsokane musu ido su duka biyu a ƙarshen tafiyan nan shine wato masu zaɓe waɗanda har yanzu ba su tantance wa za su zaɓa ba. Sauran mazaɓa da masu zaɓe kowa yanzu ya shirya, ya san wa zai zaɓa. Kuma zai yi wahala a yanzu ka canja ra'ayin wani ka ce ga wani dalili ka zaɓi wani, wannan lokacin ya wuce. Amma fa waɗanda basu riga sun fuskanci gabas akan waye ba wa za su zaɓa Kamala ko Trump ba, to su ne yanzu ake yaƙi akan a janyo hankalinsu. To, Kamala Harris tana da wato goyon bayan 'yan Hollywood wanda su kuma suna da ƙarfin jan mutane. tana da goyon bayan mata, tana da goyon bayan minorities da kuma foreigners ma waɗanda suka zama 'yan ƙasa, wato immigrants. Ina ganin anan zai iya pushing ɗinta, zai iya haɓaka mata ta samu wato tallafi wajen maybe cin nasara. Akwai wani abu kuma da suka fito da shi na campaigning, duk wanda ma yake a ƙasashen waje yanzu zai iya campaign. Sannan kuma wato hanyar da suka bi ta wayo su wato Democrats suke campaign shine zaki ga da yawa in sun fito yanzu suna ayi voting, ba lallai ta suke ba ayi voting Kamala Harris. Abinda su yafi tsokane musu ido suke so su duna wa jama'a ku dai voting. To kuma sun san duk wanda yaje zai yi voting zai tsaya ya ga wanne ne yafi mishi alheri. Ita bata taba yi ba, ta zama dai mataimakiyar shugaban kasa, shi ko ya taba yi. Saboda haka wannan lokaci da yayi da kuma bai nasara koma na biyu ba, yana iya zama masa rikici a yanzu ya koma a karin sana kama a ce uku kenan, amma na biyun yake so yayi wannan distance da ya samu da bi na biyun nan ba, shine yanzu yake so ya koma. To gaskiya zai dan yi mishi wahala. Muna nan dai muna jira kuma zamu kada ƙuri'anmu, kuma muna fata za a kafa tarihi.
To ajiya umma, idan na dawo kanki, wani irin mafarki kike gani ya kamata ƙasashen Afirka musamman ma 'yan Najeriya su duba a siyasar Amurka da kasancewan ita ake kwaikwayo yanzu a mafi akasarin ƙasashen da ke bin demokradiyya a duniya?
Ita maganar abinda muke gani ko muke kwaikwaya a maganar siyasar Amurka, tunda su ne dai kamar suke jagorantar ragamar demokradiyyar duniya, ni ina ganin cewa mu 'yan Najeriya akwai abubuwa da bai kamata a ce mu mun kalle shi ba, saboda duk da ana ganin cewa mu 'yan Afirka ba mu balaga a harkar siyasar ba, to amma akwai abubuwa da suke faruwa su ma a siyasar tasu da ita dandai duniya shi bakin fata kullum bai kwarewa ne. Tabbas su sun yi nisa, sun fi mu daɗewa a kanta, amma mu ma ba za a bar mu a baya ba, saboda muna ƙoƙarin yin siyasar mu a cikin daidai gwargwado. Akwai dai aibace da ke faruwa, amma kuma akwai daidai gwargwado kamanta halin girma. Tunda yanzu idan kika duba duka tunda aka fara siyasar nan ta Trump da Kamala, ko ta baya ma da zai da shi da shugaba Biden, za ki ga magana ce ta su fito media suna zagin juna, suna faɗar maganganu da bai kamata a ce shugaba ne yake faɗan waɗannan maganganun a matsayi a wajen opponent ɗinshi na siyasa ba. So amma falil alhamdu akwai kuma abubuwa da ya kamata a koya, kasancewar musamman damammaki da ake bawa matasa, damammaki da ake bawa mata, damammaki da ake bawa mutane domin cancanta su. Saboda abin haushi mu a nan bangaren duniya zaki ga cewa ana zaɓar mutane ne ba wai don sun iya ba, sai don suna da iyayen gida, wasu kuma sai don aljihunsu ya cika da kuɗi. To falilal hamdu su siyasar Amerika ta wuce siyasar kuɗi. To mu kuma Allah zai sa jama'ar mu su kalli cewa yanzu ba siyasar da ake ta duniya siyasa ce ta kawo ci gaba, siyasa ce ta cewa mutum ya iya kuma a bashi domin ya iya, ba don abin da zai bayar ba. So in da mutanen mu za su daure su kalli wannan bangaren, kiki ga wannan abun koyi ne babba daga wajensu.
To Dr. Hawa, ya kike ganin bambancin siyasa tsakanin Amerika da Najeriya, musamman ma karawa irin ta wato shugaban ƙasa tsakanin mace da namiji, ganin cewa Kamala Harris mace ce kuma ta yi tsayin daka za ta gwabza da attajiri kuma gogaggen ɗan siyasa Donald Trump, ya kike ganin wannan ƙarfin gwiwa da take da shi a matsayinta na iya mace?
Ai, akwai bambanci sosai. Kafin a zo nan ma akwai bambancin wajen goyon baya da haɗin kai da ake samu na 'yan jam'iyya tsofaffi wanda da sun yi mulki sun sauka ko kuma ma ba su yi mulki ba. Ina ganin kaman Amerika su sun fi goyon baya ga wato waɗanda suke party ɗinsu. Ko da ra'ayinsu ya bambanta a cikin party, ba za ki ga a tsakaninsu suna faɗa da juna ba. Kin ga yanda tsohon shugaba Obama ya fito jini da tsoka yana marawa wannan mace baya, to shi kuma yana da magoya baya. Kin ga hayye mulkinsa ya gama, yana ɗaya daga cikin yanzu wato mutane da ake sha'awa wanda ba su kafa wani controversy ba akan zancen irin abubuwa halayya mara kyau ga jama'a ko al'umma da za a faɗa. Akan hanyar wato policy na kasashen waje wannan daban, to sun tashi tsaye sun mara mata baya. Sannan kuma zaki ga idan akwai wato kaman masu bada nishadi, ina nufin ɗan Hollywood, kusan gaba ɗaya zaki ga sun mara wa Kamala Harris baya. Kaɗan ne daga cikinsu da suke bin Donald Trump, wanda babu ma wani abu da za a ce za a yi comparison a ciki. To kuma babban mahimmanci da zan ce a tsakanin siyasan mu wannan karo a Najeriya da Amerika shine muna da al'adu da suka bambanta, kuma akwai addini da yake tasiri akan bambanci. Kin ga akan yanzu arewacin Najeriya da yawa zaki ga ba za su yadda mace ta dauki shugabanci ba, because ana ganin cewa shugabancin mace kaman haramun ne a addinin Musulunci. To bambancin ra'ayoyi na addini da fahimtarsa yana iya janyo matsala a cikin siyasa akan agwara mace da namiji wajen shugabanci, ko da ma kama a ce a matakin jiha ne, amma a kaman zaben gwamna bare kuma a zo na shugaban kasa. Mun samu dai kama ala misali Kaduna da suka taba saka mace a matsayin mataimakiyar gwamna, wannan ba a samu matsala ba, an samu an wuce da wannan. Amma zaki ga kaman yanzu wajen fahimta bambancin siyasa na Amerika da Najeriya ha ila yau shine hanyar sada wato sakonni ga jama'a. Najeriya har yanzu ba a amfani da wato kafofin yada labarai na zamani. Email alal misali tana da babban mahimmanci wajen canja ra'ayin mutane da aika musu bayani a sauƙaƙe, kuma ba tare da tsadar kuɗi da zaka sa mutum ya tafi ya dau mota ga tsadan mai ya je ƙauye yayi ba. America sana yin su ma door to door da suke kira campaign, amma akasari campaign din su yafi yawa a hanyar na'urori na zamani da muke da su. Zaki ga yanzu har text ake yi, text message. Yanzu ni ina nan zan samu message za a ce da ni daga Kamala Harris kai tsaye, kuma na san cewa ba lalle ita bace, amma ta yi endorsing page ta ne. In na bude email ina zan ga an ce hello dear Hawa, this is Kamala Harris. Zan bude text message in ga an ce hi there, this is Obama. Sai in ji wani karfi in ce a jibi yanzu ni Obama ya rubutowa yana ganin ni mahimmanci na akan siyasarsa. To yanzu a Najeriya wani shugaba ne da yake neman mulki zai kula talaka, yanzu ki ga wai an aiko min ni talaka, a aiko min message a ce ai daga shugabawa ne, muna buƙatar taimakonki, ki taya mu zuwa makwabta ki gaya musu manufanmu. Ko dinda dai ba wai shi din bane a bakin computer ya rubuta, amma ya bada wannan damar a rubuta a aika wa jama'a, kuma signature zaki ga Obama, signed by Obama ya faɗi suna. To ko wajen sada wato irin wannan muhimmin sako ga jama'a akwai bambanci gaskiya. To ni ina ma kira ga 'yan Najeriya su koyi da amfani da na'urori na zamani, da kuma koyi da saukar da kai akan wajen janyo talaka jikin wanda yake neman a yi masa wato a bashi gudunmawa wajen zaɓe. A yi amfani da hanyoyin zamani da kuma saukar da kai a nuna wa jama'a tare miki.
To masu sauraron mu, kada dai ku sha'afa, kuna sauraron shirin yau da gobe ne dake zo muku daga sashen Hausa na muryar Amurka dake a birnin Washington DC. Bari mu dan sarara kana muka dawo, shirin namu zai dora. Ma sauraro kun da ji bayanai daga wajen bakin mu mata, sai dai kuma yadda zaben Amerika yake shine sakamakon ƙuri'un da jama'a suka kada ba shi kadai ke tantance dan takara da lashe zaben ba wakilan zabe da ake kira Electoral College da turanci su ne za su tantance shi ko me hakan ke nufi ga Aisha Mu'azu da fasaran bayanin Yasmonem
a duk sa'ad da dan takara ya samu mafi yawan ƙuri'un zabe abinda hakan yake nufi shine dan takarar ya dara abokin karawarsa da ƙuri'u mafi yawa sai dai ba haka lamarin yake a zaben shugaban ƙasa a Amurka ba a sa'ad da mutanen da suka kafa Amurka suka samar da dokar zabe a shekarar 1787 sun yi kokarin daidaita karfin ikon mulki tsakanin jihohi sannan sun yi yunkurin hana ƴan takarar da basu cancanta ba dare karagal mulki an kafa kwalejin zabe don samar da maslaha ta yadda za su tantance tsakanin ƴan takarkaru don nada wanda ya cancanci zama shugaban ƙasa a halin yanzu kwalejin zaben Amurka ana da membobi 538 waɗanda suke duk sassan jihohin Amurka 50 bisa la'akari da yawan mahukunta daga kowace jiha a majalisar ƙasar wato yawan ƴan majalisu da ke wakiltar jiha yana tasiri akan yawan membobin kwaleji a kowace jiha misali jihar California tana da membobi 54 yayin da jihar Wyoming mai karancin al'umma take da 3 kacal abinda ake bukata dan takara ya zama shugaban ƙasa shine ya kasance ya samu akalla ƙuri'un membobin kwalejin zaben 270 daga duk ƙuri'u 538 jihohi 48 da birnin Washington DC suna aiki da tsarin winner take all wato duk dan takarar shugaban ƙasar da ya samu mafi yawan ƙuri'u zai samu ƙuri'un duk membobin kwalejin zaben a jihohin Maine da Nebraska duk dan takarar da ya samu mafi yawan ƙuri'u yana samun wani kaso cikin ƙuri'un kwalejin zabe a duk gundumomin da ke da dan majalisa dan haka za a iya raba sakamakon zabe idan ana magana akan sakamakon zaben Amurka ba a la'akari da mafi yawan rinjayen ƙuri'u ya yiwu dan takara ya zama shugaban ƙasa ko da ko ƙuri'un da ya samu sun fi na abokin karawarsa karanci tarihi ya nuna cewa hakan ya faru sau biyar a 2016 Donald Trump ya zama shugaban ƙasa duk da cewa ya samu ƙuri'u 2.9 million waɗanda suka gaza ƙuri'un da Hillary Clinton ta samu an zaɓi George W. Bush zuwa fadar White House a shekarar 2000 duk da cewa ƙuri'unsa sun gaza na abokin karawarsa Al Gore da ƙuri'u 540 ana ci gaba da kushe tsarin zaben Amurka wanda baya aiki kai tsaye an rubuta sama da ƙorafe-ƙorafe 700 don shafewa ko yi wa tsarin kwalejin zaben garin Bawul amma duk ba a yi nasara ba ya yiwu a san ɗan takarar da ya yi nasara zuwa bayan ranar zaɓe sai dai kuma duk masu zaben kwalejin daga duk jihohin ba sa yin zaɓe a shari'ance sai a watan Disamba duk da cewa tsarin kwalejin zaben yana rubuce a cikin kundin tsarin mulkin Amurka ba a wajabta wa membobin kwalejin zaben kada ƙuri'a kamar yadda masu zaɓe a jihohi suke yi ba ya zuwa yanzu mutane 90 ne da basu san makomar ƙuri'un da suka kada ba suka kada ƙuri'unsu ga ƴan takarkarun shugaban ƙasa mabambanta ko da yake mutum ɗaya ne kawai ya taba kadawa ɗan takarar jam'iyyar da bata yi nasara ba sai dai kuma hakan yana bayyana irin rashin tabbas da raunin da ke tattare da tsarin zaben Amurka
to haka yake masu sauraron mu sai dai mu ce Allah ya bawa mai rabu sa'a yanzu kuma za mu taɓo fagen ƙwalama domin jin me bakwar mu a yau za ta girka mana amma kafin nan ku dan nishaɗantu da wannan faifai da ke bisa kan na'ura kana muka dawo shirin namu zai dora
Farko dai sunana Mari Shantal kamar yadda kuka sani ma sauraro. Yau wato yau zamu zo muku da kamar yadda sunan shirin namu yake shirin kwalama zamu zo muku da ƴan abubuwa na tabawa na kwalama. Da farko dai zamu muku wato frit da sauce boulette. Kowa da ya san frit pomme de terre ko ince dankalin turawa wanda ake yanka kanana-kanana soya shi cikin mai. Uwar gida kamata a ce kin tanadi pomme de terre ɗinki mai kyau. Manya wanda dai ba ya baki ba wahala wajen aiki sannan kina da manki niƙaƙƙen nama, kina da tafarnuwa, kina da attarugu, kina da poivron, kina da albasa, kina da mutar, kina da mayonnaise, kina da kuma sinadarin ɗanɗano da kayan yaji da misalin fuwabar. Fuwabar fari ko baki. Da farko dai uwar gida ki gyara fom litar ɗinki, ki wanke shi sannan ki heke shi sai ki yanka shi ƙanana-ƙanana kamar dai yadda ake so dankalin Turawa. Sai ki sa shi cikin ruwan gishiri. Kika sa cikin ruwan gishiri kina iya kyale shi ya gamu da ruwan gishiri nan kuma ga naman ki na ƙake sai ki kawo kayayyakin da ya kamata wanda ake gyara bullet ki sa mishi ki sa kayan
naman ban gamsu nufashinki ba shi naman da ne ake nika shi
nama cikin mashin ta nika nama ake nika nama shi kadai za a nika in kana so kuma sai ka nika shi da albasa shi da tafarnuwa shi da dan attarugu albasa ya karama ba daiwa ba da kayan kamshi persil celery da kai ka sa da kayan kamshin ka sannan kuma ka sa sinadarin dandano wajen nika in ka nika shi ka kawo shi kenan yana da komi da komin shi nan sai ka dauko dan kayi bulata in ka tayi kyau ka ta ciccire a cikin miya sai ka dauko dan shafelur in ka ko in ce da kakken burodi haka busasshe sai ka daka shi yanda zaka dama shi bulet din naman naka da shi ko kuma ka samu in baka da shafilur ka samu flawa ai kadan sai ka sa to kana iya sa dan kwai kadan sai ka dama shi da kwai kadan kwanka guda ɗaya ko guda biyu
naman za a cakula
yawwa cikin nama eh za a sa sai a cakula shi to ita wannan miya ta ka sa rabu ana yin ta da shi bulet din in aka mulmula shi ana yin ta da soyayyen bullet kuma ana yin ta da danyen bullet to yanzu naman kikin gyara shi kin sa mishi komai da komai shi kin mulmula shi kin aje shi nan sai ke yanka albasa ki ko in ce daman tana yanke aje da poivron in kika gyara su sai in kina so dan su yi kyau su yi mazan dahuwa cikin mai sai kika ilmutar da kadan da mayonnaise sai ki marinate su a kasa ki sa musu tafarnuwar su da attarugun su da kayan yajin su kayan kamshi na miya da el poivr sai ki sa musu sai ki cakule su tun suna kasa ki bar su kamar minti 10 ko 20 ko awa ma inda da wuri kika tanada kayan ki yanzu nan bullet din ki kin ciccire ta kin ashe ta ana yin da soyayye ana yin da danye bambancin soyayye da danye shi bullet soyayye in ka sa shi bai mazan ciccirewa shi kuma danye in ka sa shi cikin miya sai ka yi haƙurin kare shi ya dandau da kasa in ka ce ka motsa zai narke ya gamu da kayan miya to kenan in san samu ne a yi da soyayyen bullet kenan bullet ɗin ki uwar gida ki soya shi ki aje shi a cikin mai ba ki soya shi soyu ki aje shi a share guda nan sai ki kawo manki mai sai sai ki kawo nan su albasa taki da sauran kayan ki da kika yi marinate kika cakula sai ki sa cikin mai daidai iya gwalgwadon man da kike so ki amfani da shi babu tumatir ɗanye a ciki sai ki sa ciki in kika sa cikin mai albasa ki sosai kika bar ta jijjiki sosai ta soyi dan kanta ta dahu zai zama kamar ji ne haka kamar ilmiya miya to in kina so sai ki danye ishe ki sai ki kawo dan ruwa dan kadan na sai ki tarwa ki sa kayan dandano duka sinadarin dandano a rum ko da gishiri da komi da komin ki su kayan yajin ki su poivr in ki da kakki sai ki sa in kika sa kika cakule kika juye miya ki kika juye miya ki kin tabbata miya ki ta dahu sauce blanche ce ga taran kamar sauce blanche ta kai yawa yanda za a iya ci sai ki dauko wannan bullet din naki da kika suya sai ki nannasa a ciki sai ki bashi kamar minti 5 a cikin wannan miya taki kirhi in an jima ya danyi ya rakwakwaba cikin miya wannan jukin ya shige shi kika dan motsa su daya shikenan sai ki kwashe shi nan miya ki ta kare ta bullet kin kare kina iya nasa dan attarugu a sama da dan lori minti 2 kafin ki sabke
to madalla an gaishe ki masu sauraro da haka shirin namu ya zo karshe a madadin waɗanda kuke ji muryoyin su ne musamman ma wakiliyar mu Rukayya Basha da wadda ta daidaita mana sauti Fiona Wamainan Dubu da dukkanin abokan aiki da suka ba da gudunmuwa a cikin wannan shirin ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku huta lafiya
Bazan su bare ba.